is the Voice America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Kun sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta wannan safiya ta Asabar bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da asbar ya labaran mai karantawa Hawwa Sharif Wata mai shari'a a Amurka ta jingina dukkan shari'un da zababben shugaban Amurka Donald Trump ke fuskanta a rawar da ya taka kan zaben shekarar 2020. Mai shari'a a kotun gunduma Tanya Chutkan ta amince da buƙatar jingina shari'un a jiya Juma'a da layin musamman mai gabatar da ƙara akan laifuffukan da ake tuhumar zaben shugaban ƙasar Jack Smith ya nema. Ayyarin Smith ya faɗa a cikin roƙon da ya gabatar na jinginewar kan buƙatar samun lokacin yin nazari kan halin da aka tsinci kai da zai daidai da tsarin ɓangaren shari'a. A tsarin bangaren shari'a ba za a iya gurfanar da shugaban kasa mai ci ba a gaban kotu. A yanzu dai Trump na shirye-shiryen kama aiki a ofishi mafi girma a kasar biyu bayan nasarar da ya yi a makon nan kan mataimakin shugaban kasa Kamala Harris a zaben shugaban kasa da aka gudanar inda ake ganin ofishin shugaban kasar ka iya zama garkuwa ga Trump wajen kanje shi daga fuskantar tuhume-tuhumen da ake mishi kan abin da ake ganin ya samu asali daga tarzomar da aka yi a harabar ginin majalisar dokokin kasar. Bisa nadin da aka yi mata na shugaban ma'aikata da zababben shugaban Ban kasa Donald Trump a yanzu Suzy Wells ta tashi daga bayan fage a rawar da ta taka na shugaban yakin neman zabe zuwa matsayi mafi girma a sabon gwamnatin White House. Suzy Wells mai shekaru 67 a duniya za ta zama mace ta farko da za ta yi aiki a irin wannan matsayi a Amurka bayan da za ta kama aiki a matsayi mafi kusanci mai bada shawara ga shugaban kasar a watan Janairu. Da yake sanar da matakin a ranar Alhamis Trump ya ce Wells na da karfin hali wayayya mai fasaha da kowa ke so ake kuma ganin girmanta a duniya. Ajinta shine na farko tun bayan lashe zaben a ranar Talata da ya nasara akan mataimakin shugaban kasa Kamala Harris. Trump ya faɗa cikin sanarwar shi cewa karamci ne da ya cancanta samun Suzy a matsayin shugabar ma'aikata ta farko a tarihin Amurka. Ya ce baya shakku cewa za ta kasance abin alfahari ga Amurka. Hukumomin tarayya da na jiha na binciken wani sakon wasiƙa na nuna wariyar launin fata da aka riƙa turawa a ɓoye ga Amurka baƙar fata a sassan ƙasar cikin makon nan inda aka riƙa shaida musu cewa kamata ya yi a bautar da su lamarin da ya janyo gagarumin yin Allah wadai da kuma gargaɗi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta NAACP ta ce sakonnin sun buƙaci waɗanda aka riƙa turawa a jihohi da dama da suka haɗa da jihohin Alabama, North Carolina, Pennsylvania da jihar Virginia da suka yi kansu gonaki domin tsinkar auduga. Wata baƙar kalma da ke inkiya ga lokutan baya da aka riƙa bautar da baƙar fata a Amurka. Har yanzu dai ba a san waɗanne mutane ko ƙungiyoyi ba ne ke bayan irin waɗannan sakonni da ake aikewa da kuma adadin waɗanda suka samu sakonnin. Mutane a jihohi aƙalla 21 sun samu sakonnin da ya haɗa har da makarantun sakandare da kwalejoji kamar yadda kafar CNN da Associated Press suka rawaito. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta NAACP ɗin mai yaɗa manufofin tabbatar da adalci da haƙoƙin Amurka baƙar fata Derek Johnson ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ko kusa lamarin bai yi daɗi ba kuma ba za a yarda a bar hakan ya samu wurin zama ba. Akan sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta ce za ta buɗe sabuwar hanyar tsallakawa cikin Gaza domin ayyukan jin kai a daidai lokacin da Amurka ke azzakaimin ganin an samar da ƙarin taimako ga Falastinawa da ke fama da ƙarancin abinci da matsalar wurin zama tun bayan ɓarkewar yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas. Cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a rundunar dakarun Isra'ila da hukumar da ke kula da ayyukan gwamnati a yankunan da ta mamaye GOGAT Kogat sun ce ana shirye-shiryen buɗe hanyar nan da ake ce ma Kisufim. Sanarwar da aka sake ta kafar sadarwar zamani ta X ta ce rundunar dakarun tsaron Isra'ila IDF da Kogat na aiki ne bisa umarnin manyan shugabannin siyasa a matsayin wani bangare na kokarin da ake yi na samar da ƙarin hanyoyin shiga da tallafi cikin Gaza. Sanarwar ta ƙara da cewa dakarun tsaron Isra'ila sun gina cibiyoyin sa ido da samar da kariya kan hanyar Kisufan da ake tsallakawa tare da samar da wasu hanyoyi a yankin Isra'ila da yankin Gaza domin bayar da damar shiga da tallafi cikin yankin kudancin Gaza. daga ranar Juma'a na Amsterdam ta haramta yin farzoma na tsawon kwanaki uku bayan harin da aka kai cikin dare kan magoya bayan kungiyar kwallon kafar Isra'ila kan abinda magajin garin ya kira da nuna kin jini, inda Isra'ila ta aike da jirage zuwa Netherlands domin kwashe magoya bayan kungiyar zuwa gida. Magajin gari Famke Harsema ya ce an kai hari kan magoya bayan Maccabi Tel Aviv tare da cin mutuncin su, har sai da 'yan sandan kwata da tarzoma suka shiga tsakani suka yi musu rakiya zuwa hotel din su. Akalla mutane biyar ne aka yi wa magani a asibiti.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barka ka dai malama Grace da fatan an shigo
kan shi ma kula da an sha aiki
ai lalle ka an sha aiki
an yi kuma baki
ah so sai gaskiya an sha aiki an aika su to kin ta an ce wai lokacin abu aiki
haka
gaskiya
kuma daga wannan kuma sai shekaru hudu masu zuwa ga mai tsawon rai
eh lalle kan to nan kuma yanzu eh nan kuma yanzu sai ranar rantsuwa yanzu ita ce ta rage yanzu kuma ita ma za a sha aiki
to ne na san yana me ya burge ka wannan zaban
wallahi
gani na daban da zai zama da ilmantarwa ga mai sauraro
wallahi malama Margaret ni gaskiya akwai abubuwa da yawa wanda suka burge ni amma kin san wanda ya fi burge ni wato abin da ya fi burge ni babu kaman a ce a lokacin wannan zaben ba wai ko bayan shugaba ba a'a hatta da tsare-tsare da shi shugaban ma zai zo ya hauce kai zabe a kansu ya idan aka zungura maka kamar yadda kika fara bayani a makon da ya gabata wato sai da aka yi zaben nan sai na gano yadda abin yake wato malama Grace eh a cikin wannan ballot din a cikin zaka wai wato hadda abinda ake kira assessment na gwamnatin da ta gabata sai kai saboda za a tambaye ka eh za a ce maka tattalin arziki shekara hudu da suka gabata shin ya ka ganshi yayi daidai kuku a ya ka ganshi a cigaba da haka nan kuku a saki sannan akwai irin manyan batutuwan da suke daukar hankalin jama'a musamman ko su kansu ɗan takarda a wuraren yakin neman zaɓe wanda a bana kamar yadda muka yi masu sauraro bayani muhimman abubuwan guda uku ne za a ce na farko tattalin arziki na biyu abinda ya shafi sha'anin zubar da ciki na uku dokokin mallakar bindiga yawa sannan na hudu shige da fice to duka waɗannan malama Grace da na duba sai na ga cewa duka suna cikin abinda kai zaka jefa ƙuri'a domin bayyana ra'ayinka da kuma matsayinka dangane da waɗannan abubuwa kin ga ko da shugaba zai zo zai yi aiki ne da bukatu da ra'ayin jama'a ƴan ƙasa ba wai ya rika yin abubuwa ko kuma ya dauki wasu matakai wanda ƴan ƙasa ba sa so eh na ƙashin kan shi ba tare da abin da bukatar ƴan ƙasa ba to wannan gaskiya ya ci burge ni kamar yadda nace amma akwai abubuwa da yawa na koyi amma duk wannan ya ci burge ni malama Grace
to bari abin da zai faru shine duk da yake an yi wannan zaben an kammala dan mai masu sauraro suna da wadansu tambayoyi da suka jibinci wannan zabe za su iya turowa ko dai in abin da zamu iya a gurguje zamu tattauna akai ne a bari ya huce in ba haka ba sai mu mika su ga Ibrahim Ka Almasi Garba domin ya amsa musu ko
ai gaskiya ne malama Grace haka ne don abubuwan suna da yawa
awa haka abinda ya zama na koyi da zai taimaki kasashen mu da fatan masu ruwa da tsaki sun ji sun gani za kuma su yi koyi da shi
gaskiya ga
ci gaban kasashen mu
gaskiya ne malama Grace
kamar yadda muka saba bari mu fara mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan abokin aiki abokin fama wato shi tsohon dan jaridan nan Alhaji Halilu Ahmad Geto wanda Allah ya warasuwa muna mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aiki a gida Najeriya da kuma iyalin shi baki daya Allah ya sa ya huta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin kuma malama Grace to malama Grace haka kuma muna mika sakon ta'aziya zuwa ga kanin mu Faisal Sani Makeri da mai ɗakin sa Wasima Abdulgafar daga rasuwar mahaifinta Malam Abdulgafar wanda ya rasu a makon da ya gabata a Kumasi Alaba ta jihar Ghana sai kuma ta'aziya ga iyalan Sheikh Muhammad Bagaya a birnin Accra wanda Allah ya masa da suwa shekaran jiya Alhamis gaisuwa ga dukkan ƴan jarida a Ghana saboda rasuwar Sheikh Muhammad Bagaya wanda dan jarida ne kuma limami ne Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyauta namu ƙarshen
to bari mu ci gaba da sada zumunci gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Abubakar Ahmad da babawo mai takin zamani Turu sai Haruna BBY da Alhaji Isa Yaro wanda da Allah ya sa ka sunan nan yake sai kuma Alhaji Idi mai lambun kogin sallah da Shehu mai kifin miya Turu da kuma shugaba Ahmadu Tela Turu da jikansa mai Saje Turu da Haris mai nama Gada Bijos da kuma Inuwa Gote Gumau BRT FM Turu da fatar an tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Hadu Yaro mai gyaran agogo Saminaka da Alhaji Musa mai kantin sauki sai kuma Damba mai shayi Saminaka da kuma Abashe mai goro cikin garin Kayarda a karamar hukumar Lire da fatar an tashi lafiya
to amin kuma amin to bari kuma mu isar da sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Aminu Ya'u na bayan DA a Sokoto sai Usman Dallo Bunkari shi ma Sokoto da Abdulkadir Sarki Hurumi da Mu'azu Ozin Nufawa Sokoto da Bilyaminu Umar Nakasari Sokoto da Idi Chana mai murahu Sokoto sai Aminu Dan Inna mai nika Gandu Sokoto da Abdul Aziz mai Sakunya shi ma a Sokoto da Mudassir Binan a Sokoto sai kuma Hassan Binanci shi ma a Sokoto gaisuwar filin a bari ya huce zuwa ga Hajiya Inno Kofar Marke a Sokoto sai kuma Mama Hafsa da Gishuni a jihar Sokoto da Mudassir Sani Birnin Kebbi a jihar Kebbi Najeriya da kuma Bello Biji Gidan Madi karamar hukumar mulkin Tangaza a jihar Sokoto sai kuma Sirajo Kasimu Magaji Argungu a jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya.
Wato da san yana kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka.
Ba za ka iya gani kowa da gaisuwa ba.
Sabili da aka bari mu dire a jamhuriyar Niger a mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta a bari ya huce ga Isiyaka mai tambo Angon Baliki baban Latifa na gidan rediyo Dalol FM tsibirin Dogon Dutse ka san Dutse ake cewa ko kuke cewa ko?
Eh Dutse Baliki. Dutse Baliki.
Dogon Dutse. Niger. To sai kuma Isa Jika mai Saje Toro da Sani Da'u tsatsumburin na Biliya Mudi garin Malam da Haruna dan mai yaki direban likita Sibiri da kuma Mama Gudiya Sibiri to Sibirin nan dai gari ne na kyauta da san haka
a gari ne
Dauda Sama
shi ba Sibiri ake so a Sibiri
Sibirin Sibiri ko
a'a
shi ma Sibiri yake to da Dauda Tibiri da dai ƴan Tibirai da yawa da suka hada da mai martaba sarkin Tibiri Alhaji Abubakar Marafa da mai yaki Abubakar Usman da Yahaya Bawa Radio Dalon Tibiri da mai gida da kuma Alhaji Zada Bawa to da fatar an wayi gari lafiya da dukkan al'umman garin Tibiri
to malama Grace da fatan su ma za su yi karshen mako lafiya
to ka ce a biyo ka bashi na sanyin nan
lalle masu sauraron mu na bin mu bashin cikamakin tattaunawar da muka so mu makonni biyu da suka gabata
da
alƙawari cikawa da fitaccen wato jarumi a masana'antar fina-finai ta Kannywood ana maganar Sadiq Sani Sadiq a kamar yadda wakiliya Mubaraka Bashir ta soma tattauna mana da shi ga cikamakin tattaunawar
da farko dai zan yi cewa fina-finai ne guda biyu waɗanda har gobe na kasa tantance wanne zan kira a matsayin bakan danya na farko akwai Mati da Lado na biyu kuma akwai Amarayan Zaki su waɗannan fina-finai biyu gaskiya har gobe su nake kallo a matsayin bakan danya su amma along the way ana tafiya kuma duka fina-finan da na yi a baya duka gaba ɗaya sosai aka zo kuma na yi wani fim guda ɗaya wanda wannan fim ɗin gaba ɗaya sai zama mun wani abu na daban kawai ɗan ya ci kawai wani iko ne kuma na ubangiji saboda tun da nake fina-finai gaskiya ban taɓa receiving calls a kan fim kamar fim ɗin labari na ba sannan aka sani tun da aka so mai akasari duk inda zan je duk mutanen da zan haɗu da su yawanci kawai maganar fim ɗin labari na suke mu maganar fim ɗin labari na suke mu repeatedly har yanzu haka da muke maganar ku kace kusan a gurare da yawa ma sunana ya canza ya bata daga Sadiq Sani Sadiq yawanci ya gaji na shugura kaji ana al'amin ku kuma mai nasara amma dai still waɗancan fina-finan guda biyu su nake lissafa a matsayin batan danya eto gaskiya ban zo makura akan harkar fim ba saboda ni har gobe ina sa rai ko menene na zama a rayuwa ko menene na zama in dai ina numfashi da rai da lafiya to ba zan bar harkar fim ba in one way or the other ko da shekaru sun ja in dai zan iya motsawa ina gane abin da ake yi insha Allah zan zo in yi fim wasu kuma in koma in je in yi wasu abubuwa amma dai fim ba ni da ranan daina shi gaskiya for now to gaskiya wato babban matsalan da muke fuskanta yanzu haka a kani da wuce harkar marketing yadda za a yi mu sayar da fina-finan mu ko kuma mu kai su wasu gurare da za mu je mu bayar mu karɓi kuɗaɗe masu yawa da muka kashe a cikin fina-finan ba harkar kasuwanci shine babban matsalan da muke fuskanta wanda wannan ya samo asali ne daga yanayi na lokaci saboda farko kafin mu zo ana yin VHS ne kasar wannan aka zo aka dawo CD aka dawo DVD yanzu kuma wani lokaci ne da aka zo da gaba ɗaya idan suka duba yawancin gidajen mu a cikin kashi 100 kashi 90 ko kuma ce kashi 95 ba amfani da CD ko kuma DVD a yanzu yawanci fina-finai hatta sinima din da muke zuwa mu kai fim sun aje a kalla akasari yanzu sinima sun ma ba a iya zuwa kawai komai ya dawo kan wayan hannu sannan kuma har yanzu ba mu da wata kafa da za mu kai fim sun mu samu kuɗi masu yawa akasari yanzu YouTube ne ake kaiwa sai Netflix da ake ta Netflix a baki da sauran manhajoji da ake saka fina-finai amma har yanzu ba wasu kuɗaɗe ne masu girma ake samu ba so wannan shine matsalan da muke ta fuskanta a Kannywood wanda har yanzu dai gaskiya ba a yi solving ba tunda YouTube ba wani biya yake yadda ya kamata da zaka kashe kuɗi masu yawa kuma ka same su dawo aljihunka ba so kuma wannan dai ba zan ce an samu solution ba for now amma muna sa rai za a samu in future insha Allah
Thank you.
ta ban dariya da
su. Na'am, malama Grace.
Na sani na.
Kenan
yace to in mako mai zuwa ko kuma da gaba sai sake shigowa dan buhuna
buhuna yace shi ba buhuna yace shi ba buhuna ya tattaro
kunya abun ban kunya abun ba da dariya a dama yace yace dama kullun lokaci da aka fada sai mutane su ce gazafi yace amma wannan a ganin idan shi ne aka yi yana ciki ya ga sai da shi a ce majulin na daga mana hannu sabili da aka tilas bujaburki da yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.
Allah rabba ji sarkin da shi ya gani kashin baya.